This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Zahra Aminu Fage ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na yammacin yau Asabar 18 ga watan Mayu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da nake tafa da su, ga Maryam Dauda da kanin labarai.
An gwabta a kazaman fada, an kuma yi lugudan wuta a yau Asabar a birnin Rafa da ke kudancin yankin Gaza, yayin da sojojin Isra'ila suka sanar da cewa kunshin kayan tallafin jinkai 310 na farko sun shiga yankin da aka yi wa ƙawanya. ‘Yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun yi ikirarin harbo wani jirgin sama mara matuki na Amurka. ‘Yan sa'o'i bayan da wani bidiyo da ya nuna wani abu kamar tarkacen jirgin sama mara matuki na MQ-9 ya karaɗe yanar gizo. A wata hira da kamfanin dillancin labaran AFP ya yi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky, shugaban ya yi gargaɗin cewa ta yiwu Rasha ta ƙara ƙaimi a hare-haren da take kaiwa.
Kanin labarin kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawa da ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma na Najeriya kan raɗi-raɗin daina amfani da tsofaffin takardun kuɗin naira. Haka kuma za ku ji cewar a yanzu haka ƙasar Rasha ta ɓullo da wani sabon tsari na koyar da harshen ƙasarta a makarantun Nijar. Kamar kowace ranar Asabar, yau ma muna tafe da shirin a dawo lafiya tare da Baba Yakubu Makeri. Amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. An gwabta a kazaman fada, an kuma yi lugudan wuta a yau Asabar a birnin Rafa da ke kudancin yankin Gaza, a cewar waɗanda suka shaida lamarin. Yayin da sojojin Isra'ila suka sanar da cewa kunshin kayan tallafin jinkai 310 na farko sun shiga yankin da aka yi wa ƙawanya ta wata gadar bakin teku da Amurka ta gina. Bayan sama da kwanaki 10 da harin da sojojin Isra'ila suka yi wa lakabi da Limited Operation in Rafa da Turanci, an sake gwabza fada tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Falasina a arewacin Gaza. Asibitin Kuwaiti ya ce wani hari da Isra'ila ta kai a cikin dare ya kashe mutane 2 a wani sansanin 'yan gudun hijira da ke Rafa, yayin da shaidan gani da ido suka ce an yi ta harbe-harbe a kudu maso gabashin birnin, kuma jiragen sama sun yi barin wuta a yankunan gabashin birnin. Wakilan kamfanin dillancin labaran AFP da shaidan gani da ido da kuma jami'an lafiya sun ce an gwabza kazaman fada a cikin dare a sansanin 'yan gudun hijira na Jabaliya da ke arewacin kasar, bayan da a jiya Juma'a sojojin Isra'ila suka bada rahoton cewa ta yiwu wannan shine tashin hankali mafi muni da aka gani a garin cikin sama da watanni 7 da aka kwashe ana yakin. A jiya Juma'a, 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen sun yi ikirarin harbo wani jirgin sama mara matuki na Amurka. 'Yan sa'o'i bayan da wani bidiyo da ya nuna wani abu kamar tarkacen jirgin sama mara matuki na MQ-9 ya karaɗe yanar gizo. Da safiyar yau Asabar ma an kai hari kan wani jirgin ruwa akan tekun Bahar Maliya. Waɗannan lamuran 2 da suka faru su ne hare-hare na baya-baya da 'yan Houthi suka kai, yayin da suke nuna adawa da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a zirin Gaza. Kakakin sojojin Houthi Brigadier General Yahya Sari ya yi ikirarin cewa 'yan tawayen sun harbo jirgin sama mara matuki na Rifa a ranar Alhamis da makami mai linzami na Sam. Ya ce jirgin ya gudanar da abubuwan takala a lardin Marib na Yemen, wanda har yanzu yake hana abokan hulɗar shugaban Yemen da ke gudun hijira, wanda kasashen duniya suka amince da gwamnatinsa. Daga baya 'yan Houthi sun fitar da wani bidiyo da ya nuna makami mai linzami na Sam da aka harba a cikin dare, da kuma wani hoto da aka ɗauka da daddare wanda ya nuna yadda makamin ya taɓa jirgin mara matuki. A wata hira da kamfanin dillancin labaran AFP ya yi da shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky a jiya Juma'a, yayi gargadin cewa ta yiwu Rasha ta ƙara ƙaimi a har-haren da take kaiwa inda yace Kiev za ta amince da yarjejeniyar zaman lafiya ta adalci duk da kiran da kasashen yammacin duniya ke yi na gaggauta warware matsalar. Zelensky ya kuma sake yin kira ga kasashe abokan hulɗar Ukraine da su tura wa kasar sa ƙarin makaman kariya ta sama da jiragen sama na yaƙi. Yana mai cewa babban abin da ya taimaka wa Rasha shine haramtawa Ukraine amfani da makaman da kasashen yammacin duniya suka bata wajen kai hari kan yankin na Rasha. Yayin da dokar ƙarfafawa sojoji gwiwa ta fara aiki a yau Asabar, Zelensky ya ambaci cewa suna fuskantar kalubale wajen daukar ma'aikata aiki da kuma ƙarfafa gwiwar masu manyan mukami a rundunar sojan wanda yawancin lokaci ake fin ƙarfin su ta hanyar wasu dabaru yayin da aka shiga shekara ta uku ana yakin. A daidai lokacin da sojojin Rasha ke samun ci gaba a hankali a ƴan watannin nan, sun samu gagaruman nasara a wani farmaki da suka fara kaiwa a ranar 10 ga watan Mayu a yankin Kharkiv, yankin da ke kan iyakar kasar daga arewa maso gabas. Amma Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a cewa Ukraine za ta ci gaba da kokarinta a fagen daga ta kuma dakatar da duk wata babban nasara da Rasha za ta samu. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To madalla, an jima kaɗan Maryam Dauda za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu shiga babin rahotannin namu. A daidai lokacin da ake raɗi-raɗin daina amfani da tsofaffin takardun kuɗi naira yayin da batun ya karaɗe wani sashen kafofin sada zumunta, ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'umma na Najeriya Muhammad Idris ya ce babu wannan magana, kuma ya yi ƙarin haske a kan dakatar da shirin aiwatar da harajin tsaron intanet. Daga Abuja, wakiliyar Halima Abdulra'uf ta aiko mana da hira ta musamman da ministan yaɗa labaran.
Ministan yaɗa labarai da wayar da kan al'ummar Najeriya Muhammad Idris Malagi ne ya bayyana hakan a yayin ziyarar da muryar Amurka ta kai ofishinsa da ke birnin tarayya Abuja ƙarƙashin jagorancin shugaban sashen Alhaji Aliyu Mustapha Sokoto wanda ya ziyarci birnin a yayin hutunsa na cikin shekara. A yayin da ake shirin cika shekara ɗaya da kafa mulkin da shugaban Najeriya Bola Tinubu ke jagoranta, an yi ta yaɗa jita-jita cewa ya zuwa yanzu gwamnatin ƙasar na shirin daina amfani da tsoffin takardun kuɗin naira. Muka nemi bayani daga bakin ministan ko akwai kamshin gaskiya cikin wannan lamari, inda ya ce
idan baki manta ba wannan abu an fara shi ne tun lokacin wancan mulki da ya shuɗe bara. Kin tuna cewa an zo an ce a daina an san kuɗaɗe har wasu gwamnoni da wasu manyan mutane suka je kotu muka je kawo yanzu. To da gwamnati ta zo ta ce to wata wannan doka gaskiya an dakatar da ita, magana cewa za a sake dawa da dokan nan a Disamba, gaskiya ban san da wannan magana ba, babu ita. Kuma inda akwai ta na tabbatar da za ta zo gare ni. Dumar iri ne na mutane kawai ke ta kawo wannan saboda a samu rudani, a yanzu babu wannan magana.
Da muka buƙaci ƙarin bayani a game da lokacin da za a koma kan batun aiwatar da tsarin karɓar harajin tsaron yanar gizo wato cyber security levy, minista Muhammad Idris ya ce ana kan nazari.
To a gaskiyan al'amari shine shi wannan maganan cyber security tsaron internet da ake magana ce wadda ba yau aka fara ta ba. Mutane da yawa ƴan Najeriya ba san ma cewa ai wannan abu ba ma wannan gwamnati bane ta kawo shi, dama abun yana nan. Har ya je majalisa, har majalisa ta zauna ta yi muhawara da mutane ta karɓi shawarwari aka sa har dokan ma an ta mata gyare-gyare shekaru dai da dama haka baya, ba sabon abu bane. Yanzu dai ne aka dauki aniyar cewa lalle a jaddada shi, sai kuma aka yi ci karo da wato sabanin ra'ayoyi da ƴan Najeriya, kuma shi shugaba Bola Ahmed Tinubu dama shugaba ne mai son ya saurari maganganun mutane. Duk wani abin da aka dauko idan aka ce ya kamata sai a duba to yakan dakata ya zo ya duba, wannan ma abin da ya faru kenan. Ya ce a dakatar da wannan magana, shi yasa da yayin da nayi cewa an dakata ne domin a ƙara nazari shin wannan abu ya kamata a ci gaba, idan za a ci gaba yaushe, akwai gyaran da ya kamata a yi ma dokar, idan akwai wani irin gyara ya kamata a yi, akwai misali mutane da ya kamata a tuntuba saboda a ƙara ma dokan garan bawul ko kuma me ya kamata a yi. Duk wannan shawarwari ne aka ajiye aka ce to ya kamata a tsaya a yi wannan kafin a ci gaba da wannan doka. Babu rana da za a ce wai gobe ne za a fara ko nan da wata ɗaya ko nan da shekara ɗaya, sai an kai ga matsaya akan duka sabbin shawarwari da aka samu akan dokar ita kanta, ko za a ci cigaba da ita ma ko a za a ma dakatar da ita ne na dindindin a me za a yi to nan gaba duka za a sani sai an sake nazari an ga meye yiwuwar doka menene matsalolin da za a fuskanta sannan a dawo a mai Najeriya bayani
a game da batun kafa sansanonin sojoji na kasashen waje Malam Idris ya bayyana cewa
maganar sansanin sojoji da za a kafa ba gaskiya bane duk da cewa akwai waɗanda muna ganin kima sosai wanda cikin wanda suka yi wannan bayani kuma sun ce sun dade suna ta nazari da bincike akan al'amuran da suka shafi irin wannan abubuwa to amma mun ce in akwai irin wannan nazari ko irin bincike sai a gaya mana amma maganan gaskiya shine gwamnatin Najeriya ba ta tunanin kafa wannan sansanin soja na kowace kasa a Najeriya domin kowane dalili babu wannan magana amma shi harka na tsaro ba kasar da za ta iya bugun kirji ta ce ita kadai kawai za ta dauki harkan tsaro ita ta rika yin abunta akwai tuntuba da ake yi akwai maganganu da ake da shawarwari da kuma neman taimako da ake da kasashen duniya gaba daya to dama Najeriya tana ciki kuma Najeriya ba ta taba cewa ita ba ta neman taimako irin wannan ba mun sha fadi cewa Najeriya tana neman haɗin gwiwa da haɗin kan sauran kasashe domin a kawo ƙarshen matsalan tsaro da ke kasar nan
waɗannan muhimman batutuwa da yana daga cikin ababen da suke ciwa al'ummar Najeriya tuwa a ƙwarya yayin da ake ganin kasar ta shiga wani yanayin matsi sakamakon irin sabbin manufofin da gwamnatin tarayyar kasar karkashin jagorancin shugaba Tinubu ta bijiro da su tun bayan karɓar rantsuwan kama aiki Halima Abdulrauf muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima Abdulrauf ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye za kuma iya zuwa shafukan mu na sadarwa wato Facebook Twitter da kuma Instagram ga Maryam Dauda da ci gaban labaran duniya
Wani matashi da ya kai har ya ofishin ƴan sandan kasar Malaysia ya kuma kashe jami'an ƴan sanda biyu bai cika shiga harkokin jama'a ba kuma ana kyautata zato shi kadai ya dauki matakin kai haran duk da cewa ana zargin yana da alaka da kungiyar ta'addanci ta Jama'a Islamiyya a cewar ministan harkokin cikin gida na kasar a yau Asabar mutumin ya afka ofishin ƴan sandan ne a kudancin jihar Johor da ke kusa da kasar Singapore da safiyar jiya Juma'a dauke da adda ya sara wani dan sandan har lahira daga nan yayi amfani da makaman dan sandan ya kashe wani jami'in ya raunata jami'i na uku kafin aka harbe shi da farko ƴan sandan sun ce tayo mutumin yayi yunkurin satar bindigogi ne daga ofishin ministan harkokin cikin gida Saifuddin Nasution ya kira harin na mutum daya bisa ga binciken farko da aka yi ya kuma ce babu wata barazana ga sauran jama'a ana gudanar da binciken cin hanci da rashawa akan wani jami'in kasar China mai kula da harkokin noma a cewar kafar yada labaran kasar a yau Asabar yayin da shugaba Xi Jinping ke ci gaba da yaki da cin hanci da rashawa musamman akan manyan jami'ai Tang Ranjian Shugaban ma'aikatar harkokin gona da raya karkara na China ana zargin sa da saba doka sosai a cewar gidan talabijin din CCTV na China ko da yake rahoton binciken bai bada cikakken bayani akan takamaimai laifukan da ake zargin Tang da aikatawa ba Shugaba shi dai yana kokarin kawar da cin hanci da rashawa tsakanin jami'an kasar tun bayan da ya hau karagar mulki shekaru 10 da suka wuce magoya bayan sa sun ce yakin da yake yi da cin hanci da rashawa zai gyara harkokin gwamnati amma masu sukar lamiri sun ce kokarin zai kuma ba shi ikon kawar da abokan hamayyar siyasa a baya dai Tang ya taba rike makamin gwamnan lardan Gansu dake arewa maso yammacin kasar da kuma mataimakin shugaban yankin Guangxi mai cin gashin kansa a kudancin kasar
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sannan a hankali dai Rasha na ƙara samun wurin zama a jamhuriyar Niger. Bayan ƙawancen soji da ke tsakanin ƙasashen biyu a yanzu haka ƙasar ta bullo da wani sabon tsari na koyar da harshen ƙasar ta a makarantun Niger. Yayin da wasu 'yan Niger ke alfahari da shirin, wasu kuwa jan hankali suke ga hukumomi a game da matsalar da hakan zai iya haifarwa. Ga ƙarin bayani a cikin rahoton Yusuf Abdullahi daga Yamai.
Wata tawaga ta musamman ce ta zo daga ƙasar ta Rasha domin kafa sashen na koyar da harshen rashanci a babbar jami'ar Yamai. Shirin da ya fara karbar dalibai kimanin 25 matakin farko.
Gaskiya mun danyi abubuwa dai alhamdulillah, kamar yanzu da sahi in ka gama da mutum zaka ce miya Zdras Suce ko ka ce miya Privet ko ka ce miya Dobrobechir, kamar yanzu da Marece ne ai ko ina wuni na san da akwana a tashi zaka ga za ku ga kamar sun fara turo mun mushannin su suna zuwa kuma suna koya mu abubuwan da mu mushinan mu watakila ba su koyi abin ba.
Soma koyar da harshen na rashanci a babbar jami'ar Yamai na nuna yadda dangantaka ke ci gaba da karfafa tsakanin jamhuriyar Nijar da kasar ta Rasha biyo bayan juyin mulki ranar 26 ga watan Yuni na shekarar 2023. An kasan Nijar da dama ne ke ci gaba da nuna goyon bayansu game da sabuwar hulɗar da jamhuriyar Nijar ta kulla da kasar ta Rasha, musamman ma kan batun da ya shafi tsaro.
Yadda moga da muke da Rasha, Allah ya sa kai cikin makon gada ya wuce mun ga an kawo mana kaya na yaki wanda yau a Nijar da ba mu da shi, wanda a yau daga Niamey daga nan Eskadiri muna iya mulki duka sararin samaniya na iyakar Nijar. Kaga sai mu ce alhamdulillah. Dama yanzu mun shekara 60 muna tare da Faransa, bamu samu wannan kaya ba, bamu samu wannan makamai ba, amma yau cikin ƴan watanni mun samu irin wannan kaya wanda muke iya leko asiri, wanda mu ma muke iya mutsara kasar mu har mu ma wata dake ciya ta mana barazana muna da hanyar da muke iya leka mu ga menene ake iya makauta.
Duk da goyon bayan da wasu ke nunawa ga wannan sabuwar dangantaka, wasu na ganin akwai bukatar mahukuntan Nijar din su yi taka tsantsan da kasar ta Rasha.
Kana nan Nijar za ka koyi harshen Rashanti, ya kuma wani sabon mulkin mallaka ne kake so ka kama kanka. Tun in ba samun mulkin mallaka ne mutum no ke karatu da Rashanti. Ko jakada babu nan na Rasha baranta na abin ga a ce mutum ka koye ta. Inda suna yi su suna so abin a bashi muhimmanci, ya kamata a ce ni a cikin makasar mutan Nijar akwai jakada na Rasha. Amma kana yin da yake su da kansu ma ba su ɗauke mu da abin gaba, kana gani ko jakada babu da shi na Rasha. Sai a zo a ce a kama mu kuma a zo a fara daga jama'a a kowa Rashanci.
Ko bayan jami'ar Yamai an zo haka akwai su makarantu masu zaman kansu a Nijar da su ma suka fara aiki da wannan sabon tsarin na koyar da harshen Rashanci. Yusuf Abdullahi daga Yamai, jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Yusuf Abdullahi. Kada dai amanta ana sauraron wannan shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga baba Yakubu Makeri da shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau za mu fara buɗe shirin ne da ƙasar Ghana, inda ministan kula da hanyoyi a Ghana Francis Asensu Bwachi ya gargaɗi 'yan kwangila da suka yi watsi da ayyukansu na gina manyan hanyoyi a yankin gabashin ƙasar da su koma bakin aikinsu. Ministan ya bayyana hakan ne a wani rangadi da ya kai a yankin gabashin ƙasar, inda ya gana da 'yan kwangilan da suka dakatar da ayyukansu na gina hanyoyi domin jin kokinsu da ƙalubalolin da suke fuskanta. Kana ya umurce su da su koma su kammala ayyukansu na gina hanyoyin. Yankin yammacin Ghana mai babban birni Kufuridwa yana cikin yankuna da suka fi fuskantar hatsarin ababe hawa a kasar, wanda galibi masana suke alakanta yawan hatsarin yankin da rashin hanyoyi masu kyau. Dalili kenan kuma da gwamnati ta himmantu domin gyara hanyoyin yankin. A wata tattaunawa da 'yan jarida a birnin Kufuridwa a rangajinsa, ministan hanyoyin ya ce ma'aikatarsa ta himmantu wurin aiki da 'yan kwangilan domin magance matsaloli da suke fuskanta da kuma tabbatar da kammala ayyuka cikin gaggawa kuma akan lokaci. Ministan ya yi alkawari ma'aikatarsa za ta yi aiki tare da 'yan kwangilan domin ci gaba da ayyukan da suke yi. Ministan ya kuma tabo wani batu da galibi mutanen Ghana ke bayyana damuwa akai na lalacewar hanya da ke kai ga samun ramuka akan hanyoyi kuma suka iya haddasa hatsara har ma da sanadin asarar rayuka. Ministan ya ce gwamnati dai na bukatar kuɗi domin yin wannan aiki kuma hakan zai iya kai ga dawo da harajin kan hanya da gwamnati ta dakatar da karba domin kawo wa jama'a sauki a lokacin annobar COVID-19.
But maintenance also means money. In many countries, they use the tolls that they collect from the proceeds from road toll.
Ya ce batun gyare-gyaren hanya da yana bukatar kuɗi. Kasashe da dama a duniya na amfani da haraji da suke karba akan hanya su yi irin wannan aikin, amma mu a nan mun dakatar da karɓar irin wannan haraji. Ya ce ina tunani lokaci ya yi da ya kamata mu fara tattaunawa akan wannan batu. Idan muka leka a jamhuriyar Niger kuwa za mu ji cewa ofishin ministan sufurin kasar ne ya dauki wani sabon kuduri na hanawa motocin dakon kaya masu lambar kasar Benin su dauko kaya daga Togo zuwa jamhuriyar Niger. Sai dai wannan matakin ya haifar da mahawara a bangaren 'yan kasar, musamman ma masu harkokin sufuri. Ba a bata lokaci ba ga Haruna Mamman Bako da cikakken bayani akan haka.
Daya daga cikin matakan da hukumomin mulkin sojan jamhuriyar Niger suka ɗauka biyo bayan hana shigowar abinci musamman masara a cikin ƙasar daga ƙasar Benin da ke kasancewa wani mayarwa ƙasar ta Benin raddi shine hana shigowa a ƙasar na motoci masu lambar ƙasar Benin da ke dakon kaya daga ƙasar Togo, inda 'yan kasuwar jamhuriyar Niger suka karkata kasancewa tsamin dangantaka tsakanin ƙasashen guda biyu tun lokacin juyin mulkin ranar 26 ga watan Yuli shekarar da ta gabata. Kuma a cewar Abdulrahman Abdul Wahab, mataimaki na shugaban kungiya ta masu manyan motocin dakon kaya na ƙasa, wannan matakin da hukumomin jamhuriyar Niger suka ɗauka faduwa ce ta zo musu daidai da zama.
Shekaru na muka muna neman a hidu irin wannan takarda. Yanzu misali a ce mota 4,000 na Benin sun lura kaya sun to Niger, a ce mota ta lura akan miliyan iya yi larura ta miliyan guda ya koma shi ya samu miliyan ke. Yanzu mai mota 4,000 miliyan nawa kasa. Shekaru da shekaru na sun kai suna ci da gumin mu ba a sani ba, amma mu mun sani mun yi ta bin hayoyi Allah dai bai kawo lokaci ba sai yanzu. Yanzu an ga da an kai mu a gare mu kamar ta kwalliya ta biya kuɗin sabini. Da yanzu zan ba a kai kaya kasar su sai sun ka komo kuma nan Togo ana lodo musu kaya. Tun kwanan bayan na yi magana ni ce lalle tabbata motar Benin inda duk ya take ta shigo ya hatawa. Ni ban ce wani wuri ba, muna kame ta, muna da dalilan da za su samu kame ta.
Shin wannan ja'in ja ko wani irin tasiri ne zai iya yi ga tattalin arzikin kasashen guda biyu? Wannan ita ce tambayar da ni wa Alhaji Abdulmalik Saleh Abira, shugaban kungiyar 'yan kasuwa ta jihar Tawa.
Babu wani illa ko wani tasirin da zai rage ko zai ƙara bisa ga wannan sha'anin. To abinda dai an matsala ciki guda ne wanda akwai mahiyawan mutanen mu 'yan kasuwa suna da motocin nan da lamba Benin nan na ɗaya wani ɗan cikashe ke. To su ma kansu in sun diba tunda matsala ta tashi ƙasa kuma ana son kowa daɗi da ciwo, in ka ce zaka revolution naka amshi 'yancin kanka a san bursar wani daɗi ko kana jin shi dole na zaka barin shi ka koma ciwo wet saboda ka samo 'yancinka a san bursar ka komo jin daɗinka. 'Yan kasuwa daɗi da ciwo na za mu yi ta rungume abin fasu tunda ta kama haka kuma kowa ya yarda da neman 'yanci. To mu kaya ko ga kura za a shawo su wallahi a kawo su mun amince ma.
Tun dai lokacin juyin mulkin a shekarar da ta gabata da ma matakin kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS na kulle iyakokin ƙasashen da ke makwabtaka da jamhuriyar Niger, hukumomin mulkin sojan ƙasar suka nemi 'yan kasuwar ƙasar da su ƙauracewa iyakar ruwa ta Benin domin komawa ɗaukar kaya daga ƙasar Togo, abinda ya sa Umar Sayyadi, wani ɗan jarida a fannin tattalin arziki, cewa yana da kyau hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Niger su sake duba wa'adin shigowa da abinci a cikin ƙasar.
Wannan dai duka dambarwar ba zai sa al'umma cikin wani kunci ba. Lokacin da ake ba su nan motocin su shigo Niger kamar yana da yawa, ya kamata a ce gwamnati ta maido abin nan, ko da a ce duk kwana goma duk sati biyu motoci sun taru nan Burkina za su taso su kawo abinci cimaka da komai da komai da sun ka dauko. Amma idan ya wuce wannan lokaci shi ne zai sawa 'yan ƙasa cikin wani yanayi saboda akwai ana samun karancin abubuwa da dama ko saboda motocin mummuni Niger suna can Burkina Faso ana jiran convoy din ta cika su taho kenan babu motocin a ƙasa
yanzu haka dai cikin ƙasashen guda biyu Niger da kuma Benin ana ci gaba da kira ga hukumomin ƙasashen biyu da su sakawa zukatan su ruwan sanyi kuma su yi gaba da gaba don lalabo hanyoyin warware wannan matsalolin Haruna Mamman Bago na birnin Gwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanni a jamhuriyar Niger
to madalla a gaida Haruna da Mamman Bago da wannan rahoto Masu saurare a nan kuma za mu dakatar da wannan shiri sai kuma sabon mako idan Allah ya kai mu za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin Haruna Mamman Bako da ya kawo mana wannan rahoto da daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Fiona Wamai wadda ta daidaita sauti kuma ta bada umarni Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta email. Sakonmu na farko a yau sakon haɗin gwiwa ne daga Sunusuma Datti da Magaram da Isuhu Makirima Datti da Ilyas Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka tare da Haddaba Mai Computer Mai Yama. Suka ce salam VOA. Dawo da tafiyar da ayyukansa a kasar Niger da babban bankin duniya mai mazauni a Washington DC na Amurka yayi wannan babban abin alfahari ne ga mu al'ummar jamhuriyar Niger ganin muhimmancin bankin a kasashe manya da kanana na duniya da fatan bankin zai ci gaba da gudanar da ayyukansa nan take a Niger ba tare da bata lokaci ba Wannan sakon kuma ya fito daga Sani Muhammad Chindu. Yace da Allah ku bani dama in yi kira ga gwamnatin jihar Bauchi da ya kamata ya biya ma'aikatan kananan hukumomi kudin hutun su kamar yadda ya biya ma'aikatan jiha. Domin a gaskiya suna bukatar wannan kudin hutun da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwan da aka yi domin su. Wannan sakon kuma yace salam VOA Hausa zan so ku bani dama domin nayi kira ga masu ruwa da tsaki irin su kungiyoyin bada agajin gaggawa wajen ganin sun tallafa wa al'umma yan gudun hijirar garin mu Malam Fatori amma mazauna anguwar Sansani na garin Difa dake Jamhuriyar Niger da ruwan sha domin waɗannan al'umma suna fama da karancin ruwan sha Allah ya sa wannan kira nawa ya je inda ya dace sako daga Sama'ila Agnes Malam Fatori mazaunin Difa a Jamhuriyar Niger Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Jamila da Fatima tan Ado Salati goma ga Annabi Rajau da Aisha Usaini Dangota Karasuwa suka ce a kullun addu'ar mu ita ce Allah ya kare mu da rashin lafiya mai naci da talauci mai tozartarwa da bashi mai kunyatarwa da tsufa mai rikitarwa sannan yi mana arziki mai dorewa duniya da lahira Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice.
To a takaice an gwabza kazaman fada an kuma yi lugudan wuta a yau Asabar a birnin Rafa dake kudancin yankin Gaza a cewar waɗanda suka shaida lamarin yayin da sojojin Isra'ila suka sanar da cewa kunshin kayan tallafin jinkai 310 na farko sun shiga yankin da aka yi wa ƙawanya ta wata gadar bakin teku da Amurka ta gina. Bayan sama da kwanaki 10 da harin da sojojin Isra'ila suka yi wa lakabi da Limited Operation in Rafa da Turanci an sake gwabza fada tsakanin sojojin Isra'ila da mayakan Falasɗinawa a arewacin Gaza. A jiya Juma'a 'yan tawayen Houthi na kasar Yemen sun yi ikirarin harbo wani jirgin sama mara matuki na Amurka. Yan sa'o'i bayan da wani bidiyo da ya nuna wani abu kamar tarkacen jirgin sama mara matuki na MQ-9 ya karaɗe yanar gizo da safiyar yau Asabar ma an kai hari kan wani jirgin ruwa akan tekun Bahar Maliya. Waɗannan lamarin biyu da suka faru su ne hare-hare na baya-baya da 'yan Houthi suka kai yayin da suke nuna adawa da yakin da Isra'ila ke yi da Hamas a zirin Gaza.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare, wato 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wanda ya daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT na Ghana. Za a ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da Tatiana gabatar da shirin, da Fiona wa Mailan Dudu da Tabada Umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Zahra Aminu Fage, nake muku fatan alheri daga nan Washington DC. Sai anjiman ku.